Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jami'an lafiya a Amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar Omicron na coronavirus a birnin New York. Haka kuma jami'ai a Amurka na ƙara hurawa irin wata akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran din. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar tuna da mutane masu larura ta musamman. Ko menene matsalolinsu?
Muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe. Yaranmu da ke IDP camp suna can suna samun fyaɗe da kuma insecurity da ke damuwar mu da suke hana mu fitowa mu yi wasu abubuwa.
Duk dai akan wannan rana ta musamman, a jamhuriyar Nijar kuwa addu'o'i na musamman aka gudanar.
Irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashin hankali na ɗauke mutane a tayakin insu wajibi ne dole ne gare mu yi wannan addu'a. Muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa tamu.
Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an lafiya a Amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar Omicron na coronavirus a New York, ciki har da wani mutum wanda ya je babban taron masu zane-zane da hotuna masu motsi a Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba da gwaji ya nuna yana ɗauke da nau'in cutar a lokacin da ya isa Minnesota inda yake zama. Bayan mutumin da ya je taron, gwaje-gwaje sun nuna wasu mutane biyar da a kwanan nan suka kamu da COVID-19 su ma sun kamu da nau'in cutar a cewar jami'an lafiya. Mutanen sun hada da wani a wajen unguwar Long Island wanda a kwanan nan ya je Afirka ta Kudu da kuma wani da tayu shi ma lamaransa na da alaka da yan balaguro. Gwamnar New York Kathy Hochul ta ce kada mutane su tada hankalinsu, suna kokarin tabbatar da cewa jama'a sun samu bayanan da suke da su ne. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce yadda ake samun bazuwar nau'in cutar na nuni da cewa nau'in na yaduwa a tsakanin al'umma a birnin kuma lamarin bai da wata alaka da wani taro. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wata akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran. Suna cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan ƙasashen duniya a Vienna ko a'a. Ba da dadewa ba za mu sani ko da gaske Iran take ko a'a. Ina ga zuwa gobe ko cikin kwanaki biyu. Abinda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa kenan a jiya Alhamis a lokacin da yake magana da manema labarai kafin ya bar birnin Stockholm. Wasu masu nazari sun ce ta yi Iran ta sauya alƙiblar matsin lambar da ake yi mata ta yi amfani da dabarun zaman shawarwari don ƙoƙarin tsawaita tattaunawar da aka shirya da nufin farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice. Ranar Litinin Amurka da Iran suka koma teburin ganawa ba ta kai tsaye ba a Vienna tare da wasu ƙasashe da ke zaman masu shiga tsakani, suna kuma ƙoƙarin ganin ɓangarorin biyu sun koma kiyaye yarjejeniyar ta JCPOA. A baya Amurka da wakilan Iran a zaman shawarwarin sun gana har sau biyar da basu cimma wata matsaya ba a Vienna daga watan Afrilu zuwa Yuni lokacin da Iran ta ɗage zaman shawarwarin gabanin zaben shugaban ƙasar ta da aka yi a wannan watan. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba ko don warware wani rikici ko wata rigima. Doka ta addini na zuwa ne bayan da 'yan Taliban da suka kwace ikon kasar da rikici ya daidaita a watan Agusta ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan su mutunta haƙoƙin bil'adama musamman na mata. Dokar wadda mai magana da yawun 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya faddawa 'yan jarida ta ce akwai buƙatar a samu amincewar mata a lokacin ɗauran auren su. babu wanda zai sa mata su yi aure akan tilas ko a matsa masa lamba.
Kafin mu sake da labarai zamu leka Najeriya, inda mutane masu larura ta musamman ke ci gaba da kokawa akan abin da suka kira halin ko oho da ake nuna musu a duk fafutukar da suke yi ta samun kulawar hukumomi. Wannan na zuwa ne lokacin da jahohin kasar ke jan kafa wajen samar da aiwatar da dokokin kare haƙƙoƙin mutane masu larura ta musamman. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Tun shekara ta 2019 ne gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kare haƙƙoƙin mutane masu larura ta musamman, tare da bayar da umarni ga jihohi da su samar da dokokin a jihohinsu. Sai dai kawo yanzu jihohi kalilan ne suka samar da waɗannan dokokin, abin da ya sa masu larura ta musamman ke ganin mahukunta ba su damu da lamuransu ba. Na zanta da wasu daga cikin mutanen da ke da larura ta musamman.
Sunana Usman Aliyu Dan Malik. Ta bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da idon rahama. Kamar yadda take kiran kowa da kowa ta yi musu abubuwa shikenan. Wanda yake mu muna zargin gaskiya har da kungiyoyin ga na duniya da ake cewa Human Rights, muna ganin kamar suna da kabilanci. Wa shekarun da aka fito nan kusan da wuya ai wata ɗaya ko biyu Lagos. Mai lalura ta musamman bai mutu gidan yari ba, ko ya zauna cikin wahala. Amma kuma har yanzu ba mu ji wata kungiya da ta hito ta Amnesty ta yi bincike ta gano wannan abu ba.
Muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe, yaranmu da ke IDP camp suna can suna samun fyaɗe da kuma insecurity da ke damuwar mu da suke hana mu fitowa mu yi wasu abubuwa. Sannan kuma muna ƙara ba da orafin mu cewa akan karatu waɗanda suke da abin ga waɗanda suke da hazaƙa wurin karatu a ba su ɗan abin dogo da kansu domin su fita su je su yi karatu.
Masu fafatukar faɗakarwa akan kula da waɗannan mutanen na ci gaba da jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan kulawa da haƙoƙin masu wannan lalurar. Aishatu Abdullahi tana ɗaya daga cikin masu wannan fafatukar.
Ce dukkanmu masu ruwa da tsaki ne, na jawo hankalin gwamnati, na jawo hankalin mutane masu ruwa, na jawo hankalin duk wani mai ruwa da tsaki da zai iya faɗi aji a ga cewa an tabbatar da waɗannan dokokin domin ta su ne mutane masu lalura ta musamman za su iya bin haƙoƙa kamar yadda suke a cikin wannan kundi nasu.
Dangane da ƙorafin cewa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suna saku-saku da buƙatun masu lalura ta musamman kuwa, na tuntuɓi wani ɗarajin kare haƙƙin bil'adama.
Sunana Ibrahim Adamutun Doki, ɗarajin kare haƙƙin bil'adama. To abin da ke faruwa gaskiya sai dai 'yan abu, ai ba gashi yanzu ga ni tare da su ba, kuma muna wakilta duk sauran ƙungiyoyinmu ne na ɗarajin kare haƙƙin bil'adama. Sai dai 'yan abun ba a kai ofisinmu ba suka zo suka yi muna suka faɗa muna, amma in suka faɗa muna gaskiya muna bi kai da kafa mu tabbatar da cewa haƙƙinsu ya fito.
Wasu daga cikin jihohin da suka samar da dokokin kare haƙƙoƙin na mutane masu lalura ta musamman kamar jihar Sokoto, har yanzu ana jan ƙafa wajen samar da hukuma wadda za ta kula da lamuransu. Sai dai gwamnan Sokoto Aminu Zaid Tambol ya ce gwamnati na sane da hakan
kuma tana kulle da irin matsalolin da kuke da su. Wani ma za ka cewa ya yi wani mai cikakken jiki, ƙwazo da basira, rashin kulawa ne na tsangwamo su a jawo su a cikin jiki shike sa ya zan ba ma san da su ba balle ai an wanda basira da hikima da Allah ya ba su. To wannan hukuma da za a kawa ita za ta zakulo duk irin waɗannan masu basira don a tabbatar da cewa an yi amfani da abin nan da Allah ya aje a cikin ku.
Jama'a dai na ganin cewa yana da kyau hukumomi su kula da mutane masu larura ta musamman ko don gudunmuwar da suke bayarwa a lokutan zaɓe duk da wahalhalun da suke fuskanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya.
Sama da kungiyoyi 60 ne suka buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kafa wani kwamitin bincike da zai gano ƙwararren hujjoji akan mummunan saɓa haƙƙoƙin bil'adama a lokacin yaƙin Yemen da aka yi tsawon shekara 7, ciki har da yiwuwar laifuffukan yaƙi da na keta haƙƙoƙin bil'adama. Kungiyoyin ciki har da Amnesty International da Human Rights Watch sun ce batun na da mahimmanci, musamman bayan da hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a a watan Oktoba akan rufe binciken zaluncin da aka aikata a Yemen. Wasu ƙwararru sun ba da rahoton yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a dukkan ɓangarorin. Ƙuri'ar da hukumar wadda mazaunanta ke Geneva ta kada wani babban koma baya ne ga ƙasashen yammaci, nasara kuma ga Rasha da China da Bahrain da sauran ƙasashe. Yemen ta samu kanta cikin yanayin yaki tun daga shekarar 2014 a lokacin da ƴan tawayen Houthi da ke samun goyen bayan Iran suka kwace ikon sana babban birnin kasar da kuma galibin sassan arewacin kasar. Jam'iyyar mai mulki a kasar Austria ta zaɓi ministan tsaron cikin gidan kasar Karl Nehammer a matsayin wanda zai shugabanci jam'iyyar ta masu ra'ayin mazan jiya da kuma gwamnatin kasar, bayan da murabus din ban mamaki da tsohon shugaba Sebastian Kurz yayi a matsayin shugaban jam'iyyar ya janyo sabon rikicin siyasa. Nehammer ya faɗawa manema labarai cewa, "A yau ina son in sanar da cewa ba tare da wata jayayya ba an naɗa ni shugabancin jam'iyyar People's Party, kuma a lokaci guda shugaban gwamnatin kasar. Wata ganawa da shugabannin jam'iyyar suka yi na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Kurz, wanda ya samu kansa cikin dambarwar cin hanci da rashawa, ya ce ya sauka daga makamin shugabancin jam'iyyar."
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da ake bukukuwar ranar nakasassu ta duniya yau ranar 3 ga watan Disamba, kungiyoyin masu fafutuka ta musamman a jamhuriyar Niger sun yi taron addoyin albarkacin wannan rana don neman sauƙin matsalar tsaro da ake fama da ita a ƙasar da makwabtanta, inda ƴan ta'adda ke ci gaba da karkashe bayan Allah ba ƙaƙƙautawa. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ruruwan na ƙasassu maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar ƙungiyoyinsu da ke unguwar Bandabari ta nan Yamai, inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin Sahel. Malam Habibu Abdullahi shi ne shugaban ƙungiyar masu buƙata ta musamman na yankin Yamai.
Irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashin hankali na ɗauke mutane a taya kinafin ɗinsu na mutanenmu, kuma da a can bisa faron wajibi ne, dole ne gare mu yi wannan addu'a, saboda abu ne yaƙi ne na ƙasa gaba ɗaya. Muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa tamu.
Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri, wanda a cewarsu abu ne da zai amfani ƙasa fiye da yadda ake zato, in ji mataimakin gwamnan Yamai Abdu Wada.
Gaskiya abin ya yi kyau, kuma Allah da ya karɓa. Su ma sun yi nazari sosai saboda matsalolinmu na tsaro da suka addabi ƙasarmu ta Niger, saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah. Tun da yau ranar su ce ta nakasassu Journée Internationale des Personnes Handicapées a Turance, ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kungiyar ta nakasassu, sauran kungiyoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi, su ma kasu tsagaye kaɗai ranar tasu. Ya kamata su ɗauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku, suna gayyatar mutane, suna gayyatar mu, muna zaune Allah da ana yin wannan abu, saboda ƙasar nan tamu tana buƙatar addu'a.
Halin da ake ciki sakamakon annobar corona da ta addabi duniya ya sa ƙungiyoyin na ƙasassu taƙaita bikin na bana. A maimakon shagulgula irin na nishaɗi, sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Niger. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar ƙungiyoyi ta FNPH.
Akwai masu bida aiki a ƙara musu, su ma ko sai abu lokaci wurin da anka ƙara biyar bisa kai ga ɗarin nan, muna so a ƙara bisa kai ga haka nan. Muna so kuma yaranmu duka da za su yi karatu, Allah Ubangiji ya sa duk ku ji alkawari a wuce, a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata, tun da mu ma yau ƙasar Niger muna so mu tai tare da kowa daidai-daidai na ƙasassu na ƙasar Niger, ba mu san barace-baracen nan, komai abin da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su.
Alƙaluman ƙididdiga sun yi nunin cewa yawan na ƙasassu ya haura sama da mutum 800,000 daga cikin mutane miliyan 22 da ke da su a nan Niger. Saboda haka ƙungiyoyin kare haƙƙin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan 50 na sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara, ta yadda za su samu abubuwan shafewa kansu hawaye a fannoni da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mummuni Barma. Idan mahukuma Najeriya ko masu bukata ta musamman sun gudanar da wani taro a Maiduguri don bayyana bukatu ga mahukunta da neman zaman lafiya a ƙasa. Salisu Muhammad Garba ya haɗo mana da wannan rahoton.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan ranar domin tunawa da masu lalura ko ko in ce masu bukata ta musamman a duniya gabaki ɗaya. Hakan ta sanya kungiyar masu bukata ta musamman a jihar Adama suka yi taro domin nuna farin cikin su akan wannan ranar ta yau. Har ma suka yi kira kan cewar gwamnatin jihar ta kasa cika musu wasu daga cikin alƙawuran da suka dauka a yayin yakin neman zabe. Injiniya Sani Sambo Ibrahim Gobe Zantashi shine shugaban kungiyar nakasassun jihar Adamawa wanda yace
nasaran da muka samu na ko shine mun samu hadin kai domin a yanzu haka da nake ga maka a Adamawa muna da kungiyoyi rishi biyar wanda suke kwantashin wannan kungiya. Muna da kungiya na guragu, kungiya na makafi, kungiya na kurame, kungiya na kutare, kungiya na bainalko, duk waɗannan suna karkashin wannan kungiya. So kanmu a haɗe yake, alhamdulillah mun ci nasara. Zamu ga ma al'umma shine cewa mu ma mutane ne kaman kowanne mutane yanda wanda Allah ya halitta. Allah ya halitta kowa da dalili, mu ma yayi mu haka da dalili, saboda haka a jena tsangwamanmu.
Shi kuwa a nashi bangaren mai tsawatarwa a wannan kungiyar wato Abubakar Muhammad cewa ya yi lalle a jihar Adamawa sun ta gayyara domin kuwa suna bukatan tallafi ga al'umma musamman akan abin da ya shafi more rayuwa domin kuwa ba sa samun kowane tallafi daga gwamnatin jihar.
Ya zauna da mu gaba da gaba gashi nan muna zaune mun yi bayani ya dauka mana alƙawuran amma da ya hau gwamnati sai nuna bai san ba. Kai abun bakin ciki ma matarsa ai a zamanin gwamnati Murtala Yakub tare suke tafiya da Dr. Halima. Ta ga irin dukkan alkhairin da ya fito a ƙarƙashin gwamnatin Murtala Yakub, ita Dr. Halima ita take jagorta wannan abu. Amma daga baya da ta hau in an yi magana sai cewa a mu ba mu da hakuri, sannan kuma ana gaban mu da tafiya, ko kuma a ce a mun yi ma gwamnati tawaya, to me kake muka ma gwamnati tawaya? Rashin ba ai mana bane. Duk lokacin da mutum ya an daure shi yana yunkuri ne ma yake kwashe, to gwamnati ne ta daure mu ne ba ta yi mana ba. Shi yasa muka fita mai magana. Kuma a fage irin na siyasa bai dace mutum yana bore yace bai ji dadi ba, amma sai a ce wai tunda mun yi kaza ana fushi da mu ba za a yi mana ba, har ana neman a ware wasu bangarori a ce wai da su za a yi mu ba za a yi da mu ba. Wannan ba daidai bane.
Comrade Abdullahi Tongo cewa yayi a wannan rana irin ta yau lallai farin ciki da suka tsinci kansu a ciki ba zai ma misaltu ba sakamakon yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu wannan rana domin tunawa da su.
Gaskiya yau irin farin cikin da muke cikin ta baya misaltuwa, domin duk lokacin da aka ce an ware wata rana domin kai dole ne ba za ka taba manta da wannan ranan ba. Yanzu in ka duba wasu kasashe yau dinnan shugabannin na wannan kasashen gabaki daya suna hana aiki domin tuna da wannan rana na nakasassu. Kuma especially kamar mu kasar mu Najeriya, shugaban Muhammadu Buhari wanda shine ya rattaba hannu akan dokan mu, bi ma'ana commission namu, kuma ka kalla ita commission ta ware wannan ranan yau muna bikin mu a nan Yola, kuma ana biki na kasa gabaki daya a Abuja.
Kamar yadda masu bukata ta musamman suka yi wannan taro a jihar Adamawa, haka ma tuni ya faru a jihar Taraba da kuma wasu jihohin da ke da makwabtaka da ita. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku yi zafi haka mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. To kamar yadda muka alkarwanta muku a makon da ya gabata, shirin duniyar Amurka zai fara bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa. Inda muka ce za mu kwashe daukacin wannan watan Disamba, muna waiwaye kan waɗannan mahimman batutuwa. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin daga inda za mu ɗauko wannan tafiya. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, to a watan Janairun wannan shekara ne aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden a matsayin shugaba na 46 bayan da ya lashe zaben da aka yi a watan Nuwamba shekarar 2020, inda ya kada abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Donald Trump, wanda ba tare da gabatar da wata hujja ba yake ikirarin cewa maguɗi aka yi a zaben. Kamar yadda rahotanni suka nuna, ire-iren waɗannan zarge-zarge da Trump ya yi ta yayatawa da ba su da tushe ya sa wasu magoya bayansa suka farwa ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairu, a wani yunkuri na hana sahali ya nasarar da Biden ɗin ya samu a zaben, batun da rawayen majalisa ke gudanar da bincike a kansa. Ko da yake Trump ɗin ya nesanta kansa da wannan bore da magoya bayan nasa suka yi a da ranar 20 ga watan Janairu aka rantsar da Biden, inda shugabannin kasashe da na kungiyoyi na duniya suka yi ta aikewa da sakonnin su na taya murna. Shugabar kungiyar gudanar da harkokin tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi lalle marhaban da zuwan shugaba Joe Biden a matsayin sabon shugaban Amurka.
Once again, after four long years, Europe has a friend in the White House.
Ta ce bayan shekara hudu, nahiyar Turai ta samu aboki a fadar White House, kama daga abin da ya shafi sauyin yanayi zuwa kiwon lafiya, daga fasahar zamani zuwa demokradiyya. Waɗannan batutuwa ne da suka zama kalubale ga duniya, waɗanda suke buƙatar ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya. Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kasance makusancin tsohon shugaba Trump. Amma a ranar sai gashi yana cewa shi da Biden suna da manufofi iri daya.
It's a fantastic thing for America.
Yace wannan abin yabawa ne ya samu Amurka. Abin ci gaba ne ga kasar saboda ta shiga wani halin gagganuka yi.
The country has been through a bumpy period.
Su ma kawayen Amurka dake yankin Asia da ƙetaren tekun Pacific sun yi marhaban da sabuwar gwamnatin ta Amurka. Scott Morrison shine Prime Minister kasar Australia.
There's a lot of work for us together.
Yake akwai ayyuka da dama a gabanmu, kama daga batun sauyin yanayi, makamashi, tsaron ƙasa da ƙasa, da kuma uwa uba batun tsaron yankin
Indo-Pacific.
Shi ma Prime Minister Japan Yoshihide Suga ɗabbaka kalaman Prime Minister Australia ya yi. Yace ina fatan samun haɗin kai da sabon shugaban ƙasar domin samar da hulɗa mai cike da walwala a wannan yanki. To da yawa daina kallon waɗannan kalamai a matsayin wani abu da ke nuni ga irin barazanar da China ke yi a yankin, yayin da ita ma Beijing ɗin take yekuwar ganin an sabunta dangantaka tsakanin Amurka da China. Hua Chunying shi ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen China. Yace muna fatan sabon gwamnatin Amurka za ta kalli hulɗar da ke tsakanin China da Amurka da idon basira. Julie Norman mai fashin baki ce kan harkokin tsaro kuma malama a Jami'ar London.
The incoming administration will also maintain a
tace wannan gwamnati da ta shigo za ta ci gaba da zama mai tirsasa China. Na ga wannan wani fanni ne da za a samu haɗin kan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar Amurka, amma wanda zai samu sahanin ƙawayen ɓangarorin
biyu.
To a gefe guda kuma shugaban Iran ya ce komai na hannun Biden. Dangane da makomar yarjejeniyar shirin nukilin Iran da aka cimma a shekarar 2015, wanda shugaban ya ce zai sake shiga idan har hukumomin Tehran suka cika alƙawuran da suka ɗauka. To shi dai jakadar Rasha Amurka ya kwatanta rantsar da gwamnatin Biden a matsayin wani sabon babin dangantaka da hukumomin Washington, sai dai babu wani bayani da ya fito daga bakin shugaba Vladimir Putin a hukumance. To a dai ranar da ya karɓi mulki, shugaba Biden ya sanya hannu kan wasu dokoki na gashin kansa waɗanda suka kifar da wasu tsare-tsare da gwamnatin Trump ta samar, daga ciki har da sake shiga matsayin da aka cimma ta Paris dangane da sauyin yanayi. Ya kuma tura wata bukata ga majalisar dokokin Amurka don neman a baiwa wasu mutum miliyan 11 takardun zama a ƙasar. Ya kuma yi alkawarin zai wa mutum miliyan 100 allurar rigakafin cutar corona cikin kwana 100 sa na farko a ofis. Masu sharhi da dama na ganin yaki da annobar ta corona shi zai zama mai babban kalubale na farko. Shugaba Biden ya kwashe kusan shekara 50 yana rike da makamai daban-daban, yayi wa'adi biyu a matsayin mataimakin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Ya kuma yi fice wajen samun haɗin kan jam'iyyu a majalisar dokokin ƙasar. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 na duniyar Amurka da muka fara yin bitar wasu muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu inda za mu dora a inda muka tsaya. Yanzu a madadin Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
agayi da Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da ra'ayin Haruna Boda Nkaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawan Najeriya, mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku BOA Hausa. Ku faɗa wa gwamnatin tarayya ba wai ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda shi ne ya fi damun al'ummar Najeriya, musamman mu talakawan ƙasar ba. A murƙushe su ko ta halin ƙaƙa a kawo mana ƙarshensu shi ne damuwarmu. Amma ko a ayyana su ko kar a ayyana su, ai dama mun san 'yan ta'adda ne. Domin in har ba a kira waɗannan miyagun 'yan ta'adda ba, to wa za a kira da wannan sunan a duniya? Muna fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Ra'ayi na gaba na haɗin gwiwa ne daga Baban Dimamman Bande da Hamidu Kalalabuwa, masu cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Tunda kotu ta ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda, ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta tashi haikan dan ta yaƙe su. Su kuwa kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga cewa suke haƙiƙa sake ba wa ɗan marigayi shugaban ƙasar Libya damar shiga a dama da shi a zaben shugaban ƙasar da kotu ta yi, hakan ya yi daidai. Daga ƙarshe muke masa fatan Allah ya sa shi ne shugaban ƙasar a zaɓe mai zuwa. Ra'ayi na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya da Malam Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa, masu cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Haƙiƙa ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi taka tsantsan a yunkurinta na korar ma'aikata 333 daga aiki, duba da yadda jihar take fama da matsalar tsaro. Shi kuma zaman banza ko rashin aikin yi shi ke daɗa ta'azzara matsalar tsaro, don haka ya kamata a nema musu mafita ba wai kora ba. Ra'ayi na ƙarshe na Sani mai lange-lange ya wuri ne, mai cewa albarkacin ranar walwalar masu bukata ta musamman da ke gudana a yau, muna kira ga mahukunta da su samar musu guraben ayyuka a ofisoshin gwamnati da kuma samar musu hanyoyin shiga da fita a cikin ofisoshin. Da fatan Allah ya sa a dace.
Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Jami'an lafiya a Amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar Omicron na coronavirus a New York, ciki har da wani mutum wanda ya je babban taron masu zane-zane da hotuna masu motsi a Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba, da gwaji ya nuna yana ɗauke da nau'in cutar a lokacin da ya isa Minnesota inda yake zama. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wuta akan ta yi wani abu game da farfaɗo da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta taƙaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. Suna cewa nan da 'yan kwanaki masu zuwa za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fidda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba ko don warware wani rikici ko wata rigima.
Masu raro, a nan muka ƙarshe shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na darar misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa, salamu alaikum.